Daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 22 da 25. Abunin yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen radio amfani da sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Lul FM da kuma Niyya da ke birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka a kodin shi muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aure assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 28 ga watan Oktoba shekara ta 2016. Muhammadu Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 11 na safe kenan a nan Washington DC, bari mu fara da kanin labaran duniya.
A takarar majalisun 'yan majalisu da ake a Amurka, 'yan jam'iyyar Republican sun fara bayyana fargabarsu akan Democrats, wato ita takarar Democrats Hillary Clinton za ta zama shugaban ƙasa. Wakilan ƙasashen mambobi a Majalisar Ɗinkin Duniya sun kaɗa ƙuri'a da gagarumin rinjaye wadda za ta kai ga haramta makaman nukiliya. 'Yan sanda sun harbe wani magajin gari a ƙasar Philippines da shugaban ƙasa Rodrigo Duterte ya bayyana a fili cewa yana da alaƙa da haramtacciyar hanyar sai da miyagun ƙwayoyi a wani fafatawa da bindigogi da ya faru tsakaninsu a yau Juma'a.
To, a Najeriya kuwa rundunar tsaron ruwan ƙasar ta sake ƙaddamar da shirin na mai taken tsara teku a jiko na uku, ko menene maƙasudin yin hakan?
Essentially, sanity could provide a green corridor to prevent.
Daga watan Janairu zuwa Afrilun wannan shekara, an sami aikace-aikacen 'yan fashin teku da aika-aikan 'yan tsagira a ruwa har sau 25.
A jamhuriyar Nijar kuwa wasu masana shari'a daga kasashen Senegal da jamhuriyar Benin na tattaunawa da takwarorinsu na ƙasar ta Nijar domin nazari kan tsarin mulkin ƙasar. To, sai dai wasu na yi wa wannan taron wata fassara ta daban.
Wannan kungiya kuma duk wanda ya dibe ta ganta kungiya ce wadda take kusa ga hukuma.
Muna tafe da sauran bayani kan wannan labari, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. A takarar 'yan majalisu da ake yi a Amurka, 'yan jam'iyyar Republican sun fara bayyana fargabarsu akan takarar Democrat Hillary Clinton za ta zama shugaban ƙasa, kasancewar Donald Trump yana samun koma baya a ƙuri'ar neman ra'ayi ta ƙasa baki ɗaya. 'Yan jam'iyyar Republicans da suke takara a majalisa sun yi kira ga masu zaɓe da su zaɓe su a ƙarƙashin takardar da za su zaɓi Clinton a matsayin shugaban ƙasa, yayin da su kuma 'yan jam'iyyar Democrat suke cewa Clinton tana buƙatar abokanai da za ta haɗa kai da su a majalisa don aiwatar da burinta. A zazzafar takarar majalisa da ake bugawa a lardin Minnesota, Stuart Mills ɗan jam'iyyar Republican ya saduda da ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyarsa ba zai yi nasara ba a ranar 8 ga watan Nuwamba, amma ya yi ƙoƙarin yin amfani da wannan damar a tallan kamfe da ya yi a talabijin dangane da abokin hamayyarsa na Democrat Rick Nolan.
Wakilan ƙasashen mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya sun kaɗa ƙuri'a da gagarumin rinjaye wanda za ta kai ga haramta makaman nukiliya. Ranar Alhamis ne kwamitin karɓe makamai da tabbatar da tsaron ƙasa da ƙasa a Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi zaɓen kan tabbatar da hanyar da za a tattauna a kan dokar da za ta haramta makaman nukiliya, duk da rashin goyon bayan ƙasashe da ke da ƙarfin nukiliya kenan. Beatrice Finn, babban daraktan yakuwar ƙasa da ƙasa ta yin watsi da makaman nukiliya, ya ce wannan alƙawari ba zai ɓatar da makaman nukiliya a dare ɗaya ba, amma zai kafa hanya mai ƙarfi da za ta haifar da tsayayyar doka ta ƙasa da ƙasa da tsangwamar makaman nukiliya da za ta sa ƙasashen da suke da makaman su watsi da su. Finn ya ƙara da cewa wannan zaɓe ya kafa tarihi, duk da dai zai yi wahala ƙasashen su daina amfani da makamashinsu na nukiliya. Ƙasashen da suka gabatar da maƙalar da ba a kare ba, wato sun haɗa da Austria da Brazil da Ireland da Nigeria da Mexico da Afirka ta Kudu. Ƙasashe 123 ne suka saka hannu, yayin da 38 suka ƙi, sai kuma 16 da ba su ɗauki matsaya ba. Ɗaukacin ƙasashen da suke da ƙarfin makaman nukiliya sun zaɓi ƙin amincewa da wannan shiri.
Ci labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan Washington DC. ‘Yan sanda sun harba wani magajin gari a ƙasar Philippines da shugaban ƙasa Rodrigo Duterte ya bayyana a fili cewa yana da alaƙa da haramtacciyar hanyar sai da miyagun ƙwayoyi a wani fafatawa da bindigogi da ya faru tsakaninsu a yau Juma’a. magajin garin na Datu Sau Ampatuan tare da mutane guda 9 ne ƴan sanda suka kashe a fafata wanda suka yi da su. Kafofin yada labarai sun ce mutanen da suke biye da magajin garin ne suka fara harbin ƴan sanda a wani shingen bincike da aka saka a hanya a garin Makilala dake arewacin yankin Cotabato. Shugaban ƴan sanda na yankin Superintendent Romeo Galgo Karami ya ce wannan yaki da miyagun kwayoyi ne na hakika. Amma mutanen suka fara harbin mu. Duterte ya ce zaben shugabancin kasa a farkon wannan shekarar da yawa saboda alƙawarin zazzafan yaki da masu safarar miyagun kwayoyi da kuma bata gari da yayi. Yan sanda a Philippines da kuma yan kato da gora sun kashe kusan mutane 3,600 akan amfani da kwayoyi ko kuma sayar da su tun daga lokacin da Duterte ya karbi office a ƙarshen watan Yuni.
A wani waje da ba a bayyana ba gida mai ɗakuna uku a garin Nijinsk da ke wajen Moscow, yara 'yan ƙasar Siriya na koyon harshen Rashanci. Malamansu suna ba da karatu a harshen Turanci da kuma Larabci. Wannan wani shirin haɗaka ne na 'yan Siriya da Rashawa, amma ainihin 'yan Siriya. Aksarin iyalan 'yan Siriya da suke wannan makaranta sun bar Aleppo ne tun kafin Rasha ta fara kamfe na kai harin bombardment a can ƙasar ta Siriya. Kafin Rasha ta fara kamfe na kai hari ta sararin samaniya don taimakawa shugaban ƙasa Bashar al-Assad. Mafiya yawan 'yan Siriya sun kare a Rasha ganin yadda alaka da 'yan wantaka da ta daɗe tsakanin Damascus da Moscow ta haifar. Duk da yaƙi da ake yi da jami'an, Rasha ta bai wa 'yan gudun hijirar na Siriya biyu kacal damar zama, inda suka bar dubban 'yan gudun hijira a matakin wucin gadi waɗanda suka haɗa da yara ƙanana.
Yayin da kungiyar Daesh ke rasa garuruwan da suka kama a gabas ta tsakiya, akwai alamun kungiyar na ƙara haɗa kai da ƙananan kungiyoyin 'yan tawaye a kudu maso gabashin Asiya. Wani sabon rahoto da masu bincike suka yi a jami'ar kula da dokoki da fashin baki na al'amura masu sarƙaƙiya IPAC a taƙaice ta gargaɗi kan cewa kungiyar Daesh na haɗa kai da magoya bayansu da ke kudu maso gabashin Asiya, wanda ke nuni da jami'an tsaro a wannan yanki ba su shirya wannan sabuwar matsala ba. A wani batu da ya zo daidai da rahoton na kwanan nan da Director IPAC Sydney Jones ya ce kusan shekaru biyu da ishina baiwa 'yan tawayen wannan yanki taimako da goyon baya.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara da watannin namu ne daga Najeriya, inda rundunar sojin ruwan ƙasar ta sake kaddamar da shirin nan mai taken tsara teku a jiko na uku domin yaƙi da ayyukan masu fashi akan tekun. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Duba da yadda a baya rundunar ta kaddamar da irin wannan sintiri har sau biyu, to ko menene hikimar kaddamar da sintirin a karo na uku? Tambayar kenan da na yi wa daraktan watsa labarai a hedkwatar sojojin ruwan Najeriya, Commander Christian Ezekobe.
Daga
watan Janairu zuwa Afrilun wannan shekara, an sami aikace-aikacen 'yan fashin teku da aika-aikan 'yan tsagera a ruwa har sau 25. Al'amarin kenan da ya sa babban hafsan mayakan ruwan Najeriya, Vice Admiral Ibok Ikwes Ibas, ya ƙirƙiro da wannan sintiri mai take Operation Tsara Teku don sa ƙafar wando ɗaya da ɓata gari ta cikin ruwa, 'yan fashin teku da ma 'yan bindiga daɗi.
Tsara Teku 1 came to an end in July, and that necessitated that the Chief of the Naval Staff.
Cirin sintirin Operation Tsara Teku kashi na farko ya ƙare a watan Yuni, abin da ya sa babban hafsan mayakan ruwan Najeriya ya sake kaddamar da shirin a karo na biyu, wanda aka ɗauki kwanaki 90 ana gwagwagwa. Yanzu da kashi na biyun shi ma ya ƙare, to dole mu sake kaddamar da kashi na uku. Kuma a madadin babban hafsan mayakan ruwan Najeriya, ina farin cikin bayyana maka cewar tun lokacin da aka kaddamar da kashi na biyu ba a sami fashin teku ko sau ɗaya ba. Da yardar Allah, za mu kuma yi ƙoƙari domin ganin mun magance dukkan aikace-aikacen 'yan tsagera a cikin ruwayenmu. Commander Christian Ezekobe, Daraktan watsa labarai a hedkwatar sojojin ruwan Najeriya. To, koyaya masana ke kallon wannan shiri na Operation Tsara Teku kashi na uku? Tambayar kenan da na yi wa Comrade Abubakar Abdulsalam, ƙwararre a sha'anin ruwa.
Da shiri da ake ɗin nan ba zai samu nasara ba sai an samu haɗin kai na waɗansu ƙasashe da suke cikin ƙungiyar tsare kan teku ɗin nan. Domin saboda ko da yanzu irin waɗannan mutane sun yi ɓarna a nan, idan har sun yi gudun da ya kai wannan tsawon 200 nautical miles ɗin da nake magana, to ba za ku kama su ba sai kun nemi haɗin kan wani ƙasa da take kusa da ku, wanda daga kan wannan 200 nautical miles ɗin nan in suka tsallake shi shiga wannan kan border na wannan ƙasa ne. Domin saboda kuna da kan border a kan kowane ruwa, a kan kowane ƙasa tana da border, ya inda jami'an tsaro za su kaddamar da aikinsu, wanda in ta jini tsallake kan wannan border to dole sai sun fada wani border wani kasa kenan wanda kuma ko jami'an tsaro ba za su kama su ba sai sun da izini daga wajen wayannan neighboring country wayanda kuma ta shiga sun shiga kan border su.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A Najeriya ila yau kuma dake yaki da sha da safaran miyagun kwayoyi ta NDLEA dake yankin jihar Borno ta kama wasu mutane da ake zargi suna kaiwa mayakan Boko Haram miyagun kwayoyi a yankin garin Angamborin Gala. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda Biyu ya aika mana.
Cikin jihohi 36 da ake da su a tarayyar Najeriya, hala da babban birnin tarayya Abuja, jihar Borno ce kadai ke makwabta da kasashen Afrika uku wanda suka hada da Kamaru da Chad da kuma Niger, wanda hakan yasa aka dinga samun al'adu makamantan juna. Sai dai a ɗaya bangaren akan samu matsaloli ne kama da fataucin miyagun kwayoyi da kurarowar bakin haure da na fashi da makami da ma irin hare-haren da yayan kungiyar Boko Haram kan kai, wanda hakan ne ma ya sa wasu ke danganta shi da baki da ke kurarowa daga irin waɗannan makwabtan kasashe. A cikin mako nan ne ma dai hukumar hana sha da fitoci da miyagun kwayoyi da ake kira NDLEA ya takaice ta kame wasu miyagun kwayoyi masu dimbin yawa da kuma tabar wiwi da ake kokarin safaran su daga nan cikin garin Maiduguri zuwa garin Gamborin Gala, garin da kuma ke iyaka da Jamhuriyar Kamaru, wanda ake zargin cewa masu safaran waɗannan miyagun kwayoyi da kuma tabar wiwi kan kai wa yayan kungiyar Boko Haram ne da kan kai hare-hare a irin waɗannan wurare kanin Najeriya da wasu kasashen Afrika. Sai dai so tare idan an kame irin waɗannan mutane kan nisan kansu ne da waɗannan kayayyaki da kance ba da sanin su aka ba su wannan kayar ba ko kuma aka sa a motar su, wasu kuma kan ansa laifin su ne kai tsaye. Garba Muhammad Balale shine komandan hana sha da fitoci da miyagun kwayoyi na garin Gamborin Galan da kuma ke kan iyaka da kasar Kamaru. Ga ma abin da ke cewa game da wasu miyagun kwayoyi da aka kama cikin ƴan kwanakin nan.
Waɗannan kayayyaki da muka kama actually za su tafi Gamboru ne da shi, da muka bincike motar mun kama su da shi wanda abin da muke kira cannabis sativa shine wato tabar wiwi wanda ya zama na kilogram 232.5, sannan da tramadol su kuma mun kama su da kilo 55.5 wanda ya zama na ya mai da su duk amma na kama kilo 288, sannan kuma mun kama su da jerikoki mai lita 25.14 wanda za su wuce da shi. Mu abin da ke damu shine wayannan wuraren har yanzu akwai matsaloli a wajen, ban ga mutanen da ke wajen za su je su sha ba. Mu muna kokarin mu ga da cewa mutane sun samu zaman lafiya, an samu kwanciyar hankali, amma ƴan gari kuma yanzu ba su ba mu haɗin kai, suna daukan kwayoyin nan suna ba mutanen nan, mutanen nan kuma sun zo suna ta'addi suna tare da kowa da hankali.
To yanzu kuna zargin cewa suna kai ma ayan gungiyar Boko Haram ne wannan miyagun kwayoyi da kuma tabar wiwi?
Muna ganin suna kai musu ne, don ba mu ga wanda zai je sha da shi a wajen ba, an ba su suke kai mu ba. Yanzu duk wanda yake wajen laluran shi ya ishe shi, an ba su za a kai mu ba, waye sai ba za ka kai mu a wajen? Abu ne na hankali kawai, kuma ana zargi da cewa su wayannan mutanen suna wannan ta'addin ne ba cikin hankalin suke ba.
Ganin cewa mutane biyar ne aka nuna mana ma labari da hukumar hana sha da fitocin miyagun kwayoyin tace ta kame ƴan kwanakin nan, wanda tace guda uku ta kame su ne a tashan Muna, kuma suna kokarin loda wannan tabar ne zuwa garin Gamborin Galan inda ke kan iyaka da kasar Kamarun. To ko me mutanen da aka kame ana zarga da safaran wannan miyagun kwayoyin ke cewa?
Ka taba kama ka?
A'a, ba.
Kana shi ne karan farko? To kai kana shan wibin ne?
Ina wani lokaci ina da files problem kuma ayyamin appendix ma.
Kana sha ne kai?
Ina sha.
Kuma kana saidawa?
Ina sha kadan kadan ina sai.
Kana san illan shi?
Na san illan shi.
Ganin yadda wannan al'amari ya ta'azzara ne dai, yasa gwamnatin jihar Borno kafa wani kwamiti mai karfin gaske karkashin shugabanci Attorney General din jihar, kuma kwamishinan ma'aikatar shari'a wato barista Kakashe Ulawan, da za su dinga yaki da sha da fitoci da waɗannan miyagun kwayoyi da ma kame irin waɗannan mutanen da ke hada-hadan waɗannan kwayoyi da ma irin gurbatattun magungunan da akan sai da su a shagunan. Ga dai abin da Honorable Kakashe Hun ke cewa,
idan ba mu tsaya tsayin daka mun yi yaki da mutanen nan muka hana kawo kwaya zuwa Borno ba, abin zai zo ya fi karfin mutane. Sabida yanzu haka mutane sun koma Gamborin Gala, sun koma Dikwa, sun koma Mafa.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ba ku ishara ke yi ma wani yayi gida ya yi motun ga mata tara sannan wani ba shi da.
To wannan rahoton da kuka ji ɗanɗano ne na rahoto na musamman da za mu kawo muku ranar Lahadi mai zuwa a shirin bana safa da izinin Allah, amma kafin nan bari mu je jamhuriyar Nijar. inda wasu masanan shari'a daga kasashen Senegal da Jamhuriyar Benin ke tattaunawa da takwarorinsu na kasar ta Niger domin nazari akan tsarin mulkin kasar. To sai dai tuni wasu suka fara alakanta wannan taro da ayyukan wani kwamitin kuskurimin dokokin zabe da gwamnatin ta Niger ta shirya. Daga yamai ga Sule Mumuni Barma da wannan rahoto.
Kungiyar masanan doka ANDC ce ta shirya wannan taro da haɗin gwiwar tsangayar karatu a fannin doka da sha'anin tattalin arziki ta Jami'ar Yamai da takwararta ta Jami'ar Tawa don duba alfano da rashin alfanon tsarin mulkin shugaban ƙasa mai ruwa biyu wato regime semi-presidential wanda a wani lokaci wasu ke yi wa kallon tamkar wata igiyar da ke dabaibaye al'amuran gudanar da harkokin mulki a ƙasashen da demokradiyyar su ba ta nuna ba. Dr. Nare Amadu shine shugaban kungiyar ta ANDC.
Da mun kai shi dan mu tattaunana bisa ga tahiyar da mulki da an ka tsara cewa regime semi-presidential na Niger dan mu dibe shi mu gani kaka yake tahiya. Menene matsalolin? Yan akwai matsaloli wanne kurakuni za a kawo dan saboda a gyara komai da komai dan mulki ya tai daidai. Bisa ga wannan ne mun ka taro nan ga
mashahuran malaman da ke karantar da fannin doka a jami'o'i daga Niger da Senegal da Jamhuriyar Benin ne ke ba da lacca a wannan haduwa da ke samun halartar masanan tsarin mulki. Saboda haka na tuntubi Dr. Dagara Muhammadu na Jami'ar Yamai don jin ra'ayinsa game da abinda taron ke tantaunawa a kai.
Ni dai na yi son regime presidential kin inda president yana da cikakken iko. An san waye ka da iko? Semi presidential ke in ba cohabitation babu problem, amma in an yi cohabitation an president bai da majorite kun ga abin da aka yi an 95-96 ko likitin siyasa da ya kai mu juyin milki kun ga France aka yi cohabitation uku ko ba matsala da aka gani. To mu ba mu saba da ba da semi presidential kin kowa yake yake so.
Kungiyoyin hararen hular da aka gayyato sun fara nuna shakku a game da manufar wannan haduwa bisa la'akari da kusancin da ke tsakanin wasu shikashikan wannan taro da gwamnatin Niger a wani lokacin da wani kwamitin da gwamnatin ta kafa ke nazarin bullo da shawarwarin aiwatar da kwaskwarima ga dokokin zaben kasar. Malam Lawali Adamu na shugabantar kungiyar MAP.
Lalle ana son ne a juya kamar a fito daga mulki mai ruwa biyu a koma mulki mai ruwa guda, tunda ga yadda muka gani wanda aka gayyato mayan masu ilimin kimiyya na tsarin kundin mulki na kasashen waje, inda muka gani su har su yi nisa za su mata hiya wurin zabe na referendum su kasashen su ne kuma aka kira wannan Niger. Sai muka ci to wannan ayat tambaya menene waɗannan mutanen da suka sa kasashen su cikin rudani kuma su ne Niger aka kira su? Wannan kungiya kuma duk wanda bai ta ganta kungiya ce wadda take kusa ga hukuma, domin kuga duka gabanin wannan kungiyar suna cikin wannan babban committee na kotun tsarin mulkin kasa kuma suna cikin wannan konsai na kasa gabaɗaya konsai da ta.
To amma kungiyar masanan doka ta ANDC ta ce ba wannan ne nufin ta ba.
Kundin tsarin kasa ya tsaida wanda ya kamata in ana so a gyaran huska majalisa ake kai, majalisa in ta ce lalle tare da lokacin nan ne ake yin shi. Wanga taro ba dan saboda a daga regime semi-presidential a koma regime presidential muka yi.
Maganar rantsuwa akan littafin addini wato Al-Qur'ani ko Bible da batun tsawaita wa'adin mulkin shugaban kasa daga shekaru 5-7, amma kuma ba tare da bashi damar sake neman wani wa'adin mulki na biyu ba na daga cikin abubuwan da wasu mahalarta wannan taro ke ganin dacewar gabatar da shawarar duba yiwuwar shigar da su a kundin tsarin mulki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Jama'a ga zance zani,
sai ka hodi mu biya shatan zamani.
Jama'a ga zance zani,
sai ka hodi mu biya.
Inda malan ya fada da an ce wa asine.
To agogo anan Washington DC na cewa 11 na safe ne da minti kusan 19 ga shirinmu na gaba. Masu saurare, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Muhammad Lalo ke gabatarwa rana mai kamar ta yau. A cikin shirin namu na yau za mu dubi ne kan irin rawar da baki ke takawa a siyasar Amurka musamman ma musulmi. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken bayani.
You know, There's a lot of communities in this country that are critically important where Muslims are well over 1%.
Akwai al'ummomi da dama a wannan kasar da suke da matuƙar muhimmanci, inda musulmi suke da sama da kashi 1 cikin 100 na al'ummar kasar nan. Ka fahimta? A Michigan da Virginia da Minnesota da California da New York, akwai wurare da dama da ƙuri'un musulmi suke da matuƙar muhimmanci.
Yanzu haka akwai musulmi biyu da suka kasance mambobi a Majalisar Wakilan Amurka. Dan Majalisar Wakilai Keith Ellison daga Minnesota da kuma Dan Majalisar Wakilai na Indiana Andrew Carson. Dukansu kuma an haife su ne cikin musulunci a nan Amurka. A zauren Majalisar Dokokin Amurka a yanzu kashi 1 cikin 100 ne kacal baki, wato mutane 6 kenan. Wannan shine adadi mafi karanta a tarihin Majalisar Dokokin Amurka duk da ƙarin da ake samu na baki da suke shiga ƙasar. A zaben wannan shekara wasu musulmai sun kuduri aniyar kawo sauyi kan wannan lamari a matakan kananan hukumomi da jihohi da kuma tarayya a sassan Amurka. Kuma Sa'ad Almasmari na ɗaya daga cikin su.
I am a social guy. I like helping people.
Ni mutum ne mai son cuɗanya da mutane. Ina ƙaunar na ga na taimaki mutane na. Ina kuma son al'ummata da birni.
Zama cikakken ba Amurka a watan Disamba shekarar 2012 shine babban burin Almas Mari, wanda dan asalin ƙasar Yemen ne, amma kuma babban abun alfahari a gare shi shine lokacin da ya lashe zaɓen majalisar ƙaramar hukumar birnin Hamtramck. Almas Mari na ɗaya daga cikin musulmi uku da suka yi takarar muƙamin a watan Nuwamba shekarar 2015. Kuma dukkaninsu sun samu ƙuri'u masu yawa a birnin wanda ke jihar Michigan, wanda kuma aksarin mazauna birnin baƙi ne da aka haifa a wasu ƙasashe.
Hamtramck has the largest single concentration of Muslims.
Hamtramck na ɗaya daga cikin biranen da ke da tarin musulmi, saboda haka birnin ya yi fice ta fuskar kasancewa wanda ya fi sauran yawan musulmi a majalisarsa.
Usama Sibilani shine mawallafin jaridar Arab American News, wacce ta buga hotonsa a shafinta na farko a lokacin da Almas Mari ya lashe zaɓe. Kuma nasarar zaben ta ja hankulan mutane da dama saboda a lokacin da lamarin ya faru.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown.
Donald J. Trump yana kira a hana musulmi shiga Amurka baki daya har sai wakilan kasar sun gane wai shin me ke faruwa ne.
Wannan kira na dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya bata wa mutanen Hamtramck rai da dama.
We are about 27% of the population in Hamtramck.
Muna da kusan kashi 27 cikin 100 a cikin al'ummar Hamtramck waɗanda suka fito daga Yemen. Muna kuma da kashi 32 'yan Bangladesh, sannan kashi 11 mutanen Bosnia. Dukkaninsu musulmai ne.
Birnin Hamtramck ya zama abin nazari da ya samu sauyi saboda shigar baki. Fiye da shekaru 100, wannan birni ya kasance wajen zama ga mutanen ƙasar Poland mabiya ɗariƙa Katolika da su da kakannin kakanninsu. Garin ya bunƙasa ne a lokacin da aka samu ci gaba a fannin ƙirƙirar motoci. Amma yanayin garin da irin al'ummar da ke zaune a cikinsa sun sauya a shekarun baya da dama da suka wuce, bayan da kamfanonin ƙera motoci suka jirƙushe. Ma'aikatan kamfanonin ƙera motocin sun fice a garin tare da arzikinsu, hakan sai ya sauya ainihin tarihin garin. Wato ya koma daga garin da 'yan ƙasar Poland mabiya ɗariƙa Katolika masu ƙera motoci zuwa garin musulmi masu kantina da ƙananan sana'o'i. Karen Majuski ita ce ke riƙe da muƙamin magajin garin Hamtramck.
Lallai shigar baƙi garin ya sa garin ya sauya. Wannan abu ne da muka saba yi, kuma haka muke. Haƙiƙa abin da ban mamaki yadda muke jan hankalin mutane a ƙasar da ma sauran ƙasashen duniya.
A lokacin da Almas Mari zai halarci taron majalisar birnin na farko a watan Janairu, muryar Amurka na ɗaya daga cikin kafafen labarai biyu da aka gayyata. Wannan taro zama ne da Almas Mari ba zai iya ƙin halarta ba, duk da cewa an gayyace shi ya halarci wajen jawabin da shugaban Amurka Barack Obama zai gabatar na halin da ƙasa ke ciki, wanda ya faɗo daidai da ranar da ya fara halartar zaman majalisar.
Na ƙi amsa gayyatar ne saboda wannan lokacin shi ne zama na farko da zan halarta a majalisar, kuma ba zan iya ƙin zuwa zaman ba saboda wannan al'ummar shi ta zaɓe.
Almas Mari ya ce zuwa yanzu ya yi hira da kafafen yaɗa labarai 75, kuma har yanzu ana ci gaba da neman a yi hirar da shi.
One of the newspaper asked me if you are.
Daya daga cikin gidajen jaridar da nayi hira da su sun tambaye ni idan na samu damar ganawa da Trump zan amince. Sai na ce musu ni ba ni da damuwa na haduwa da shi, Kwana uku bayan hirar sai na samu wasiƙar gayyata daga gangamin yakin neman zabansa. Wai suna so na gana da shi na tsawon minti 15 zuwa.
To dan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ko almasmari ya amsa gayyatar da Donald Trump ya mai. Amma yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shiri, musamman ma Ken Fraberg wanda ya hada ainihin rahoton daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ni Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wato saƙon da ku aika mana ta hanyar email.
Saƙon Nasiru Kainuwa Hadija shine na farko, wanda ya ce a ƴanta yaƙin Niger Delta, ma'ana a yage su daga Najeriya ko kuma a yi amfani da tsananin ƙarfin soja a kansu dare da rana wajen kare dukiyar ƙasa shine mafita. Sulhu da su ba zai taɓa yiwuwa ba, illa iyaka suna iya dai tsagaitawa da kai hare-hare, amma ba za su taɓa tuba da kai harin bana dindindin. Korar ma'aikata har su 3,000 daga aiki da wasu kamfanonin haƙar mai na ƙasashen waje a Najeriya suka yi, hakan abin damuwa da takaici ne. Da fatan gwamnati za ta gaggauta duba wannan lamari tare da ɗaukar wani mataki mai amfani a kan lamarin. Daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ku miƙa mana godiyarmu ga gwamnatin jihar Katsina a ƙarƙashin jagorancin Aminu Bello Masari, bisa ga gyara mana makarantar Primary School ta garin Shemi. Saƙo daga Kabir Nasir Shemi. A gaskiya yadda ƙasar Faransa ke rufe sansanin 'yan gudun hijira a ƙasar ta, wannan rashin tausayi ne da rashin sanin girman bul'adama. Don haka ya kamata ƙasar Faransa ki sake tunani. Saƙo daga Habibu Abubakar birnin Bayero da Garba na Hali Kamba. Assalamu alaikum sashen Hausar muryar Amurka. Haƙiƙa kafa wata doka da za ta hana cin zarafin mata da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi abu ne mai kyau matuƙa. Daga ƙarshe muke fatan Allah ya sa an kawo ƙarshen cin zarafi da ma tauye haƙƙin mata a Najeriya, amin. Saƙo daga Malin Rilwanu Sa'idu Gairi da Nura Bello Daraja Kasir Gusau da Bala Muhammad mijin Hajiya Damban a jihar Bauchin Najeriya. Muna jajantawa al'ummar ƙasar Madagascar a game da iftila'in da ya auku na matsalar fari. Da fatan ƙungiyoyin agaji da kuma ƙasashe masu hannu da shuni za su gaggauta kai muku tallafin gaggawa. Daga Garba Sabiola Gashuwa da Adamu Aliyu Ungulde da kuma Garba na Kwallo a Jaura.
Yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
A 'yan takarar majalisu a Amurka, 'yan jam'iyyar Republican sun fara bayyana fargabarsu a kan Democrat a Hillary Clinton da za ta zama shugaban ƙasa, kasancewar Donald Trump yana samun koma baya a ƙuri'ar neman ra'ayi ta ƙasa baki ɗaya. 'Yan jam'iyyar Republican da suke takarar majalisa sun yi kira ga masu zaɓe da su zaɓe su a ƙarƙashin takardar da za su suka zaɓi Clinton a matsayin shugaban ƙasa. Wakilin ƙasashen mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya sun kaɗa ƙuri'a da gagarumin rinjaye wadda za ta kai ga haramta makaman nukiliya. A ranar Alhamis ne kwamitin karɓe makamai da tabbatar da tsaron ƙasa da ƙasa a Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi zaɓen tabbatar da hanyar da za a tattauna akan dokar da za ta haramta makaman nukiliya duk da rashin goyon bayan ƙasashe da ke da ƙarfin nukiliya. 'Yan sanda sun harbe wani magajin gari a ƙasar Philippines da shugaban ƙasa Rodrigo Duterte ya bayyana a fili cewa yana da alaƙa da haramtacciyar hanyar sai da miyagun ƙwayoyi a wani fafatawa da bindigogi da ya faru tsakaninsu.
Masu haro baki ɗaya abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar za mu sake dawowa domin ku ji wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa da ita na gabatarwa da kuma Julie Latest Gresham da ta haɗa shirin, sai injiniyanmu Mark Ferguson, Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa domin shirin nan wato na yau da gobe na nan tafe yanzu nan. Assalamu alaikum.